This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Alhamis 15 ga watan Agusta na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji hirar da muryar Amurka ta yi da masanin harkokin yau da kullum game da rawar da kafafen sada zumunta ke takawa wajen fallasa abubuwan cin hanci da rashawa.
Kusan a da shi talaka bai da damar da idan ya ga abu ba daidai ba zai iya fitowa ya yi magana, amma a yanzu saboda ba su 'yan siyasan nan ba su da control na social media, babu tashin hankalin da suke da shi irin ka fito musu da wani abu na rashin gaskiya da suka yi kuma duniya ta gani.
Malam Jamil Abdulsalam kenan, muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Sannan an jima kaɗan za mu buɗe layin wayanmu mu ba ku dama don kuma ku bayyana ra'ayoyinku akan rawar da kuke gani kafafen sada zumunta ke takawa wajen fallasa cin hanci da rashawa. Lambar da za a kira ita ce 202-980-6850. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Sannan za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Ma'aza ta shirya za ta kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan mun sake samun ku lafiya ga labaran duniya. Gwamnan jihar Minnesota Tim Wolf da sanatan jihar Ohio J.D. Vance sun amince za su yi muhawara tsakaninsu a ranar 1 ga watan Oktoba, inda za su share fagen wanda zai iya zama takarar mataimakin shugaban ƙasa a daidai lokacin da aka fara kada ƙuri'a da wuri a wasu jihohi a babban zaben ƙasar. A halin da ake ciki, ƴar takarar jam'iyyar Democrat Kamala Harris ta ce za ta kara da Donald Trump a muhawara ta biyu. A jiya Laraba, gidan talabijin na CBS News ya kafe a shafinsa na X cewa ya gayyaci Vance da Wolf don yin muhawara a birnin New York. Wolf ya yarda daga baya a ranar Laraba, kuma Vance ya amsa a ranar Alhamis, wato yau kenan, cewa zai halarci ranar 1 ga watan Oktoba. Ya kuma kalubalanci Wolf da su haɗu a wata muhawara ta ranar 18 ga watan Satumba a gidan talabijin na CNN. Yau Alhamis, fadar shugaban Amurka ta White House ta ce sabuwar tattaunawar tsagaita wuta a Gaza da aka yi a birnin Doha na Qatar tare da manyan jami'an Amurka an fara da kafar dama, amma rufe yarjejeniyar nan da nan ya zama abu mai wuya. Kakakin kwamitin tsaro John Kirby ya shaida manema labarai cewa yau an fara ko an shiga tattaunawar da kafar dama, ya ƙara da cewa akwai sauran ayyuka masu yawa da suka rage a yi bisa la'akari da sarƙaƙiyar yarjejeniyar. Ba misalin fitowa daga wannan tattaunawa a yau tare da kullayar yarjejeniya, ya ƙara da cewa ana sa ran ci gaba da tattaunawa har zuwa ranar Juma'a. Daraktan cibiyar leƙen asiri ta CIA William Burns na cikin waɗanda suka halarta. Masu shiga tsakani na Amurka da Masar da Qatar sun gana da tawagar Isra'ila. Hamas ta faɗi jiya Laraba cewa za ta shiga tattaunawar ba, amma wakilai na iya ganawa da masu shiga tsakani daga baya, in ji kamfanin dillancin labarai na Reuters. Dabban mata ne suka fito kan tituna a birane da dama na India a daren Laraba, riƙe da kyandirori da alamun da ke cewa kwato wannan dare, don nuna rashin amincewa da fyaɗe da kisan da aka yi wata likita mai shekaru 31 a Kolkata a makon da ya gabata. Firaminista Narendra Modi ya yi kira da tsaurar da hukunci kan laifukan cin zarafi da ake yi wa mata, lokacin da yake magana akan zaluncin da aka yi wa iyayenmu da 'ya'yanmu, in ji shi. Mata, akwai fushi da hakan ya haifar wa kasar, in ji shi, ya ce yana iya jin wannan bacin rai. A ranar Laraba ne babbar hukumar 'yan sandar India ta ɗauki nauyin gudanar da bincike kan lamarin, wanda ya haifar da yajin aikin likitoci ke kira da a samar da yanayin aiki wato mai kyau. An gano gawar matan ne ranar Juma'a a wani asibitin gwamnati da ke Kolkata a yammacin Bengal, inda ta kasance tana aikin likitanci a can. Binciken gawarta ya tabbatar da cewa an yi mata fyaɗe kafin a kashe ta. Labaran duniya zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daruruwan ɗalibai 'yan ƙasar Bangladesh da ke da sandunan gora sun yi sintiri a wurin taron da aka shirya yi wa Alhamis da magoya bayan haɓarariyar Firaministan ƙasar Sheikh Hasina, inda suka sha alwashin yin watsi da duk wani yunkuri na nuna ƙarfi. Hasina, mai shekaru 76, ta gudu ne da jirgi mai saukar ungulu a makon da ya gabata zuwa makwabciyar ƙasar India, inda ta ci gaba da zama yayin da har yanzu ɗalibai ke mamaye da titin nan Dhaka a wani gagarumin gangami da ya kawo ƙarshen mulkin da ta yi na tsawon shekaru 15. Yau Alhamis ne, tunawa da kisan wake ranar tunawa da kisan da aka yi mahaifinta a ranar 1977, jarumin 'yancin kai Sheikh Mujibur Rahman, a lokacin juyin mulkin sojoji suka yi ranar da gwamnatinta ta ayyana a matsayin ranar hutu a ƙasa. Daga ƙarshe yau Alhamis, shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Yoon Suk Yeol ya yi kiran a kafa wata hukuma ta tuntuɓa, wato ta matakin aiki tare da Koriya ta Arewa, domin tattauna hanyoyin da za a sassauta tashin hankali da kuma maido da haɗin gwiwa tattalin arziki, yayin da ya bayyana wato hangen nesa kan haɗewar ƙasashen makwabta guda biyu.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da ake amfani da kafafen sada zumunta don yin abubuwa da yawa, ciki har da bayyana ra'ayoyi, kasuwanci, zumunci, faɗakarwa da ma fallasa wasu bayanai da suka shafi rayuwar al'umma da ba kowa ya san su ba, wasu na gani kamar kuma wata hanya ce mara shinge da ke yayo tarkacen abubuwa marasa tushe ko na bogi, musamman akan abubuwan da suka shafi rayuwar al'umma. Akan wannan batun na tuntuɓi ɗan kasuwa kuma mai sharhi akan harkokin yau da kullum, Malam Jamilu Abdulsalam, mazaunin jihar Kano, game da irin rawar da yake gani kafofin sada zumunta ke takawa wajen fallasa abubuwan cin hanci da rashawa, duba da yadda hukumomin Najeriya ke fafutukar ganin sun magance wannan ƙalubale.
To, a hakikanin gaskiya dai, shi social media ko kafafin sada zumunta, kamar kowane abu da muka sani na rayuwa, tool ne wanda za ka iya amfani da shi ta hanya mai kyau ko kai amfani da shi ta hanya mara kyau, ya danganta da yadda kake so kai amfani da shi. To, sai Allah cikin ikonsa, wasu daga cikinmu sai suka fara gane muhimmancin social media nan. Ashe za mu iya amfani da shi ta kawo wa junanmu ci gaba, kawo wa ƙasashenmu ci gaba, da kuma fito da wasu abubuwa waɗanda a da ba za mu iya fito da su ba. Misali, a da idan yanzu ina da labari na wani abu da nake so na fito da shi, ko watakila labari ne akan wani jami'in gwamnati na wani abu da ya yi, ina tunanin zan fito da shi, sai na je gidan rediyo na biya kuɗin airtime, an bani dama na saka. To, sai zamani yanzu sai aka ce kawai hawa za ka yi ka buɗe account. Idan ka buɗe account, za ka iya saka abin da kake so, yadda kake so, har ma zai iya yin nisa fiye da idan ka saka a TV ko radio. So, wannan gaskiya wato ci gaba ne.
To, ta yaya kake gani kafafen sada zumunta ke tasiri akan yadda mutane ke kallon batutuwa, musamman kamar na cin hanci da rashawa?
To, wannan gaskiya abu ne wanda 'yan siyasa na tabbatar yanzu sun fara shiga taitayinsu. Wanda kusan a da, kamar yadda na faɗa, shi talaka bai da damar da idan ya ga abu ba daidai ba zai iya fitowa ya yi magana, saboda ba shi da gidan rediyo, ba shi da gidan TV, ko kuma ba shi da kuɗin da zai bi ya biya kuɗin airtime a yi masa airing. Amma a yanzu, saboda ba su 'yan siyasa nan ba su da control na social media, kuma duk wani ɗan siyasa musamman waɗanda suke da kusan kamar kashi a gindi, babu tashin hankalin da suke da shi irin su ka fito musu da wani abu na rashin gaskiya da suka yi kuma duniya ta gani.
Ban tare numfashin ka ba, kana gani kamar akwai wasu abubuwa da aka fallasa ta kafofin sada zumunta da za a iya cewa sun yi tasiri, ko kuma a ce hukumomi sun ɗauki wani mataki?
Kwarai da gaske, don ya kamata a ce ma kamar hukumomi kamar EFCC, hukumomi kamar ICPC, su yi amfani da irin waɗannan abubuwan da ake ce ma investigative journalism, su ɗauki wannan fact da mutane suke sakawa, su yi amfani da su, su je su yi bincike. in ban manta ba akwai wani matashi Anas ina ga dan gane ne akan irin waɗannan abubuwan da yake fito da suna investigative journalism kuma yana amfani da da social media yayi sanadiyar korar malaman jami'o'i yayi sanadiyar korar wasu alƙalai
ta yaya kake gani gwamnati za ta iya inganta kafofin sada zumunta don tallafawa a kokarin da ake yi wajen yaki da cin hanci da rashawa
to kusan na taba maganan nan da wasu daga cikin jami'an gwamnati gwamnati bata taba zama ta ce kunga wannan hanya ce da ya kamata a ce tunda social media nan ta samo wa da miliyoyin matasa a Najeriya ko a duniya a sana'ar ya kamata a ce gwamnati ta iya nemo wasu abubuwa na daya ko kwasa-kwasai waɗanda mutane za su iya yi su inganta abin da suke ko kuma gwamnati ta zamanto ta ba wa mutane ƙarfin gwiwa na yadda za su iya amfani da wannan abin ta hanyar da ya kamata
to a ta bangaren sauran jama'a kuma al'ummar ƙasa wani ƙalubale ko ku hadari ke tattare da dogaro da kafafen sada zumunta wajen fahimta ko kuma jin abubuwan da suka shafi cin hanci da rashawa ko kuma yaki da cin hanci da rashawar ma
to babban kalubale kuma shine wato shi dandalin sada zumunta ya bawo kowa dama to bawo kowa dama kuma ya bawo ne ilimi da mara ilimi da jahili da ne hankali da mahaukaci ya bawo kowa dama cewa zaka iya zuwa ka dora abin da kake so to wannan shi kuma yana da shi ma irin tasa matsala wanda zaka ga wani in ya ga dama zai iya maka kazaki ya fito da bayanai wanda ba haka suke ba ya dora su akan dandalin sada zumunta kuma duniya ta gani kuma daga baya a zo a bincika a ce a ga ƙarya yake wanda kuma duk yadda aka kai ga ƙarya ta shi ya riga ya yi maka lam'a ya yi tarnishin image ɗinka to wannan su ne matsala na babu wannan abin da a harkar jarida ake ce ma gatekeeper wanda za a duba masana su duba su ga cewa a tantance labarin cewa wannan gaskiya ne a wannan ba gaskiya bane ba kana tsura to wannan ita ce matsalar da ita kuma dandalin sada zumunta ta zo da shi na kasa tantance sahihancin labari kafin a dora shi
Jamilu Abdulsalam kenan masanin harkokin yau da kullum da ke zama a Kano. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. Yanzu kuma ga maimaicin shirin yanayi da muhalli.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Wannan makon shirin yanayi da muhalli zai maida hankali ne akan ambaliyar ruwa da ta yi sanadiyar asarar dukiyoyi, rayuka, muhallai har ma da gonaki a jamhuriyar Nijar. Sunana Aisha Mu'azu. Tun daga farkon watan Yuli aka fara fuskantar matsalar ambaliyar ruwa a jamhuriyar Nijar, wanda tun farko aka yi gargaɗi bana za a samu matsalar ambaliyar. Wakilin muryar Amurka Harusunan Rashidu ya haɗa mana rahoto akan wannan matsalar ta ambaliyar ruwa a 'yan kwanan nan.
A jihar Difa an samu mamakon ruwan sama kamar yadda ya wakana a waɗansu jihohi na jamhuriyar Nijar, lamarin da ya janyo mummunar ambaliyar da ta shafi adadin magidanta 25,882 na garuruwa 31 daga cikin ƙananan hukumomi hudu a jihar ta Difa wanda suka rasa mahallansu. Ko baya ga rushewar gidaje, ambaliyar ta haddasa mutuwar mutane 12 yayin da waɗansu 13 suka jikkata gami da asarar dukiyoyi. Alhaji Nazir Abdu Ali shine shugaban hukumar ma'aikatar jinƙai ta Bani Adama a jihar ta Difa.
Ya zo kamar yadda ya yi barna a kowane jihohi na Nijar, a jihar Difa ma ita ma bata tsira ba, kuma ya shahi magidanci 25,882. Dangance da haka an samu garuruwa 29 wanda wannan barnar ruwa ya shafa. Kumin ta Menusowa, kumin kin Difa, kumin kin Ningimi da kumin kin Kablewa, wanda an samu rushewar ɗakunoni wanda sun kai ɗaki 2,644 an samu kuma daki irin na kagu 300 sai kuma katangogi 671 waɗanda suka bade, wanda kuma an samu bannan rayuka guda 12, baicin haka kuma an samu waɗanda suka ji ciwo mutum 13. Haɓangaren dabbobi an samu 1,271 wanda aka yi asaran su bannan ruwan da muka samu a nan jihar Difa.
To sai dai waɗansu daga cikin magidantan da iftila'in ambaliyar ruwan ya shafa a nan Difa sun nuna damuwar su kan yadda lamarin ya faru da su, yayin da har ma waɗansu suka rasa rayuka ƴan uwansu suna masu cewa
Muhammadu Gure, bamu da hanyar da zai fito ruwan, shine ruwan yafi karfi, ko ina yana kwancewa yana shigowa cikin gida. Muka gudu muka fito, Allah ya sa da yaran da minti bai wuce minti 10 ba muna karkashin ganye, sai du ya zo ya fadi gaba daya. Kayan ma bayan kwana 2 ko kwana 3 jama'a suka taimake mu muka fita.
Ni ne Malam Bilal Bukar. To gaskiya ne ga sinan wannan ambaliyar ruwan nan lalle ya zo ya same mu, kuma har an rasa rai guda 2 a cikin gidana, amma dama ba su kare bane, su bokai ne a cikin tukunan. Allah ya rufa mu, to sauran suka samu suka fita, su sauran kuma muka tattauna muka cicire su muka fitar su.
Gashi kun fuskanci rushewar gidaje ko ba ga rasa rai da aka yi, shin yanzu wani hali kuke ciki a halin yanzu?
Ba rumfa za mu yi ba, zancen daki babu, dole dai sai da rumfuna. Kuma duk yawancin mutanen mu rumfa ma yafi karfin shi, balle yayi daki.
Shin ko ne yunkuri ne gwamnatin kasar ke yi ta hanyar tallafawa waɗanda iftila'in ambaliyar ta shafa? Tambayar kenan da naiwa Alhaji Nazir Abdu Ali, shugaban hukumar ma'aikatar jinƙai ta Bani Adama a fuskar jihar Difa, yayi min ƙarin bayani yana mai cewa
gwamnati tana kokarin tallafa ma waɗannan mutane waɗanda ruwa ya maɓanna. Aka ba su tallafi na abinci, akwai wanda tun watan Juin ruwa na farko da aka yi ya musu banna, wannan mun aika wannan sakamakon ya mai, kowane magidanci ya samu hatsi kilo 100 da kuma manda kilo 2.5, kuma an samu masu kama ma gwamnati masu hannu da shini wanda suka ba su tallafi su ma na bangaren kudi wanda za su kara samun jika 40-40.
Dama dai wannan ba shine karo na farko ba da jihar Difa ke fuskantar mummunar ambaliya. Ko a shekarun baya-bayan nan jihar ta cin karo da irin wannan iftila'in da ya haifar da mutuwar mutane da dama, yayin da waɗansu suka rasa dabbobinsu gami da lalacewar dubban gidaje da wuraren noma. Harusu Rashidu, muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar.
To Allah ya kyauta. A nasa bangaren kuma Farfesa Abubakar Mamman Manzo na Jami'ar Tilaberi, kuma masani akan al'amuran sauyin yanayi, yayi tsokaci akan ambaliyar ruwan ta bana, inda ya ce
yanzu dai lalle an san lokacin damuna ne, kuma gonakai wanda ruwa ya zo ya mamaye su ya musu ambaliya sun kai kamar marabba'in eka 3,000. Ita dai abinda ministan ɗin ta bada ta ce eka 2,763. To da yake tun 7 ga watanni ta bada wannan raskwana, yanzu kenan abin ya yi haka tun daga 7 zuwa yau. Kuma akwai yanda ake tsammanin abin, wanda wannan babbar ma'aikata ta OSHA ta Majalisar Ɗinkin Duniya yadda ta kwatanta cewa a yanda damunan nan take tahiya za a samu kaman mutum 300 wanda za su shiga cikin halin kaka na kayi saboda gyaran da ruwa za su iya kawowa. Wani gari Tiliya motoci ne wanda suka fito daga kasuwa ta Garantawa za su koma ƙauyukansu, kawai ruwa ya tare hanya, kuma duka motocin nan suka ciwu cikin ruwa da su da mutanen su wajen mutum 50 da wani abu suka mutu. Daga wannan ma yana cikin abin da ake faɗi ma mutane, duk bitar da ake mutane ba su ji, saboda an san cewa in ana ruwa ko hanya ba ɗaukanta, saboda hanya tana da talalabiya. To amma kin gani yanzu mutane bi suke.
A wani bangaren kuma Dr. Aliyu Abubakar Sadiq, ɗan jarida kuma ɗalibi mai nazari akan al'amuran da suka jibinci addini da kimiyya, yayi bayani ne akan tasirin motsin wata akan al'amuranmu na duniya.
Hakika shi wata yana da matukar muhimmanci yadda rayuwa take gudana yanzu a doron duniya, musamman in aka yi la'akari da abubuwa guda biyu, wato yadda igiyar ruwa take motsi da kuma yadda kusurwar yadda duniya ta tasgada ta karkace a digiri 23 din nan. Waɗannan abubuwan guda biyu duk sakamakon alakar magana disu da yake tisga tsakanin duniya da wata yake kawo kuma waɗannan abubuwa su suke tasiri wajen yadda yanayi yake faruwa na bazara da rani da sanyi da damuna idan da babu wata gaskiya rayuwa yadda muka san ta fa a yanzu ma sai mu ce da ba za mu iya yin ta yadda take a yanzu ba yana da muhimmanci da matukar tasiri wannan digiyar ruwa da take kai komo din nan sakamakon magana disun wata ne da yake fusgar duniya fi duniya tana fusgar sa sannan karkacewar kusurar da duniya take shi ma sakamakon wannan tisgane ta magana disu wanda kuma shi ya ba da damar yanayi ake samun winter a northern hemisphere a samu sama a southern hemisphere da kuma yadda ma climate and weather yake faruwa a doran duniya
To Farfesa Abubakar Mamman Manzo bai sallama da mu ba sai da ya kira ga waɗanda alhaki ya rataya a wuyansu da su ɗau matakan da za su takaita halin kuncin da al'ummar Nijar suke ciki a sanadiyar ambaliyar ruwan na bana.
A baya abinda aka sani da akwai matakai da kuma masarufai wanda aka girka don saboda su ba da shelai kuma a yi shirya da wuri ko ina don saboda a yi yarga kahin wa'ansu abubuwan kowa san dai wannan ruwa sojan Allah ne kamar da ake faɗi to amma ana iya akwai a yi shela don saboda mutane su bar gurare inda an saka san makwantar ruwa ce kuma inda aka san lalle wannan guri bayan da za a yi a samu ruwa kuma ruwa ba su suka mamaye suka kuma ba su kan gurbin su inda suke na dole ne a tashi dukkan ma'aikata wanda aka san wannan nauyin yana bisa kansu ba zama ba ake yi a yi tabariki a yanzu ne kamata kowa ya huddo kwarewar shi da kuma sanin shi bisa kan yanda ya kamata cikin irin wannan hali a kai kamata dan a yi rigakafi an sabubban a rage kumcin abun kuma ya zamanto an kyautata ma mutane rayuwarsu kuma a gane
Mai sauraro Alatilas a nan za mu yi sallama a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu Dr. Aliyu Abubakar da Farfesa Abubakar Mamman Manzo da tsokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka musamman ma Haru Sule Rashidu da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake cewa a huta lafiya
Madalla a gaida Aisha Ma'azu to yanzu kuma lokaci yayi da zamu bude layin wayar mu mu ba ku dama dan ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wace irin rawa kuke gani kafafan sada zumunta ke takawa wajen fallasa cin hanci da rashawa kada a manta lambar da za a kira ita ce 202-980-6850 kada a manta a sanya alamar plus a gaban lambar To mun samu wani kira daga Assalamu alaikum da wa muke magana daga ina?
Engineer Lawal dan Kolon Makuriya. Ina nan banki ne daga Jihar Kano.
To engineer muna jin ka.
Acha acha. Kamarin yadda za a daki cikin hali. Ai abu ne wanda ya kai. Kiya da tsiyaki. Ya tsiyaki. Sai ya kusurta ga rayuwar. Don akan so ka tudur abin da ya fi maka alheri da rayuwar sun kai mai bayarwa da mai karɓa su masu laifi ne amma mai bayarwan nan suka sai wani su ta bukata na ban baka ba
to injiniya layin kana da ɗan tangarɗa amma mun gode yanzu bari mu je Kaduna salamu alaikum wa alaikum assalam da wa muke magana daga Kaduna
da kuka George daga nan garin Kamuru headquarter a kullum zaman ka ta local government
to muna jin ka
yawa ni a ra'ayina gaba ɗaya da shi shugaba ne ma wannan kungiyar PFC ne ya gidan shi da rashawa da gaba ɗaya zan kalle ni da gaba ɗaya ne ba su da amfani gaba ɗaya
saboda me yasa ka ce haka
yawa alhamdulillah da kina ko shi dole ne Qur'ani yake cewa karɓa wajen jama'a ai ma talaka komai to wanda ba wanda suka je samu su bada ban shi ila ma yan gwanji da bukulan da suka samu a cikin shi amma karbon na ta mayar ma da wani wannan sun karba to ba shi na fara ga saboda haka ni in yi zama shi kuma ba sai ma zan yi awon gaba da su ne nan tashi da fatan namu fatan yayi da kuma don daga kamar kunu
to mun gode yanzu kuma bari mu je jihar Neja.
Assalamu alaikum
warahmatullahi. Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Neja?
Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Gode a cikin jihar Neja.
Mallam Ibrahim, kana lafiya? Menene ra'ayinka?
To masha Allah, hakikanin gaskiya game da ainihin wannan shafuka abu ne wanda yake ba yabo a fallasa. Domin hakikanin gaskiya kamar mu nan Najeriya, ko da an yi asirin wani tuna bangaren wani abu na rashin gaskiya ko cin hanci da rashawa ko ko ta lalacewa, to ko da an faɗa yadda ka a faɗa, amma ba mu ganin amfanin abin bangaren a ce ai maganin wannan abin.
Kana nufi ka ce hukumomi ba su ɗauka wani mataki kuma da to a kila ba ku sanar da hukumomin ta hanyar da ya kamata ba ne ba ko? Mallam Ibrahim, ko kana tare da mu? To ina ga layin shi ya goce, bari mu je Nasarawa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Nasarawa?
Kuna tare da Babawo ne mai agogo na cikin garin Gidata.
To muna jan ka Mallam Babawo.
Alhamdulillah, wannan maudu'i yana da kyau. Shi magana kamar yadda aka ware wannan bayanin nan. A gaskiya fi sabillahi ni ma iya fahimta na sai ga kamar wato wannan hukumar nan kamar Najeriya ba ta da amfani. Sabida dalilin da ya sa ni na faɗi wannan kalma, ai gwamnatin baya ai an yi haka ɗin. Sai ka ga an kai mutum kotu, sai dai ka ji magana ya tashinta ya kuma wuce. Ka ga a wurin nan ana fata ba talakawa lokaci.
Mallam Babawo, ban tare numfashinka ba, muna so ne mu ji irin rawar da kafafen sada zumunta ke takawa wajen fallasa abubuwan cin hanci da rashawa. Wane tasiri suke yi a ganinka?
Ba su da tasiri, saboda wannan kabarin nan an san su ai. Amma kin ga in aka jiba aka gani yau shi ko ma sun ba da gudunmuwa ba a ɗaukar shi da wannan mataki. Mu da sai dai mu ce Allah ka mana fasikakar, Allah ka mana fasikakar, na ko mu gode.
Mu ma mun gode Babawo mai agogo. Yanzu kuma bari mu je jamhuriyar Nijar.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Nijar?
Salamu alaikum, ba daga Nijar ba ne?
To daga
ina? Jihar Nasarawa ne.
Oh, daga jihar
Nasarawa.
To da wa muke magana daga Nasarawa?
Kuna tare da Garba Sale, likita rido ne daga karamar hukumar Doma na jihar Nasarawa.
To muna jan ka Mallam Garba Sale.
To alhamdulillah, alhamdulillah. Ni da a fahimta ta kafofin yaɗa labarai, musamman ni na fi kula ta wajen ta ɓangaren rediyo. Domin ɓangaren rediyo ne
kafofin sada zumunta ne ma ake magana a kansu, ba na yaɗa labarai ba kamar irin su.
Alhamdulillah.
Yawwa.
Su Facebook da sauransu ba, waɗannan wani lokaci abubuwan da suke gabatarwa ba daidai ba ne. Amma abinda ya dace shi ne a ce an yi bincike, an tabbatar da ainihin rahotannin da suke bayarwa. Kuma an bi diddigi shi rahoton da za su bayar game da cin hanci da rashawa. Ya kamata a ce mu mun ga ana hukunta waɗanda suke da cin hanci da rashawa na zahiri, amma sai ka ji an yi bayani abin sai ya wuce kamar an yi ruwa an ɗauke. Da fatan hukumomi za su sa ido, kuma cin hanci da rashawa nan shi kawo tabarbarewa ma al'amura a kowane ɓangare. Da fatan kowa zai gyara zuciyar shi. Ni nawa ra'ayin kenan, na gode. Allah ya saka muku da yar.
To Mallam Garba Sale kenan daga Nasarawa, mun gode. Yanzu kuma mun ƙara samun wani kiran. Wa alaikum assalam, daga ina ake kira da wa kuma muke magana?
Hello, daga Azare.
Daga Azare? To da wa muke magana daga Azare?
Mustapha Tamu.
To muna jan ka Mallam Mustapha.
To abin da nake so na faɗa dangane da social media, gaskiya ta taimaka matuƙa gaya dangane da harkokin rayuwa da al'amuran yau da kullum da ci gaban ƙasa da kuma ainihin ci gaban matasa da sauran al'amuran na rayuwa da ta yake faruwa a halin yanzu.
Na'am. To Mallam Mustapha daga Azani, mun gode da ra'ayinka da ka bayyana mana. Kuma yanzu haka na ga producer ya daga mana hannu, don haka lokaci ya kawo jiki, za mu da sa'aya a nan. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za mu ba ku wata damar domin ku bayyana ra'ayoyinku. Madalla jama'a masu sauraro, a nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji abokan aiki maɗauke da wani sabon shirin. A madadin Sir Phil Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin da Desalin McConan wanda ya hada shirin da Bada Umarni da ma injiniyan mu Jumbe Hamza ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.